أمين. والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis. Yau muna 17 ne ga watan 7 watan Rajab bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya dace da yau 7 ne ga watan 12 hijiran miladiya 2025. Ci gaba da karatu mana tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ihya'us Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya. Idan ba manta ba, sacin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 182 cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Yau za mu tashi a farkon aya ta 183. Mun tsaya ne ƙarshen aya ta 178. Za mu tashi farkon aya ta 177 muka tsaya, za mu tashi 78 insha Allah cikin suratul Baqara, wanda wannan shine darasin mu na 46 a cikin wannan sura insha Allah. Kafin haka akwai tambaya da aka mika min yanzu, tambaya ne har kamar guda uku. Tambaya na farko, saboda an sha min ita har a wurin karatun Abu Dawud a masallacin Miyati, dangane da abin da ya shafi idan aka haifi yaro ko yarinya, in aka haihuwa dai menene halaccin kiran sallah da iqama da ake a kunnen jariri, in aka haifi jariri ko jaririya a kira sallah a kunnen dama a ta da iqama a kunnen hagu, yace menene matsayin wannan abun. Abu na farko, akwai maganganu da dama a wajen malamai game da ingancin hadisin da yazo da maganan kiran sallah da kuma iqama a kunnen jariri. A cikin Jami'u Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya fidda hadisi daga Abu Rafi, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam cewa Abu Rafi ya bada labarin kiran sallah a kunnen dama na jariri. Tirmidhi da ya kawo hadisin yace hadha hadisun hasanun sahihun, to na hadisi ne mai kyau kuma kyakkyawa, kamar da Tirmidhi yake da ainihin terminologies irin nashi wajen faɗa ingancin hadisi wa aka sun haka. Amma hadisin da ya zo da iqama a kunnen hagu, kusan malaman hadisi sun yi rubugu a kan wannan ruwayan wajen rashin ingancinta. To shek daga cikin manya-manyan magabata kamar Imam An-Nawawi a cikin Al-Majmu'u da cikin Al-Azkar ya kawo maganan ashabuna, ya ce ashabuna na nufin malamanmu na masaban Shafi'iyya, sun yi fatawar mustahabbanci na aiki da waɗannan hadisan saboda babi ne na tatawu'i, babi ne na falala. Hakanan wasu daga cikin malamai kaman ƴan Hanabila irin Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma ya tafi akan wannan, ya kawo shi a cikin Tuhfatul Maulud. To karkashin wannan, Sheikh bin Baz, Allah mishi rahama, da aka tambaye shi game da wannan matsalan, sai ya ce an yi wa annabi haihuwa ƴaƴa har guda 7, maza uku mata uku, an haifa mishi jikoki yana raye da yawa, daga ciki waɗanda suka fi shahara Hassan da Husaini. Duka an kawo su, yace bai tabbata a hadisi ingantacce ya musu wannan abun ba, ya musu kiran sallah ko ta da iqama a kunnen dama da kunnen hagu. Sai ce to idan mutum ya yi aiki da wannan, yace babu komai, in mutum kuma bai yi ba yace shi ma babu komai bin ba sai ce ba ababe ne da ake tada jijiyan wuya akan su ba saboda shi ibn qayyim al-jawziyya abin da yace shine zama farkon kaman abin da zai shiga kunnan yaro ya zama kalimatu shahada ne to kiran sallah kuma kaga akwai kadaice Allah a ciki yana daga cikin hikiman da shi ibn qayyim ya kawo karkashin wannan ala'ayyi halin a hadisin da yayi maganar kiran sallah shi malami sun fi sallama mishi akan hadisin ikama kun fanci abin da nake nufi wallahu ta'ala ala wa alam idan mutum ya aiki da shi ba za a ci ya bidiya ba na akwai magabata da suka yi fatawan aiki da hadisin idan mutum bai ba shi ma babu laifi sai tambaya ta biyu dangane da tahnika a tattauna dabino da ake asawa yaro jariri a baki lokacin da aka haife shi idan mun shine farkon abin da zai shiga cikin shi shi kuma menene matsayin wannan a halaccin shi ina ga mun yi magana a wurin karatun hadisi ko da kana wurin da ba kamar da mu baya ba abinda muka ce shine idan aka haifi jarirai akan kawo annabi alaihi salatu wassalam yakan sa dabino a bakin shi ya tauna ya diga musu wannan ruwan a bakin su su hadi idan mun shine farkon abin da ya shiga cikin su saboda me to shi annabi komai shi albarka ne ku fanci wannan abin da kyau ana tabarruki da komai na annabi sallallahu alaihi wasallama amma babu wani wanda zai da'awan yawun shi albarka ne mun gane ko kun gane ba ba najasa bane ba amma waye ce yawun ka albarka ne irin na annabi da za a nemi albarkan yawun ka ina fata an gane ba mai neman albarkan yawun ka yawun bakin ka in ba matar ka ba shine zama halal bari mu fito da abun fili amma aka sun haka dan kai malami ne ko wani shehi ne a dauko wani yaro a kawo maka daga wata unguwa wa zaka same shi albarka ba a ga sayyidina Abubakar yayi ba da sayyidina Umar da Uthman da Ali sun fi kowa daraja cikin wannan al'umma ba ta baka an yi aihuwa daga wata unguwa a Madina an dauko yaro an kawo musu ba tunda annabi rasul ba a ga sahabbai suna kai wa junan su ana wannan abun ba kun gane wannan abun da kyau to sai malami suka ce a dauki yaro a kai shi wajen wani dan ya masa wannan abun ba samu magabata suna yi ba amma in kai kai a karan kanka babu komai kun gane bambancin abu sai tambaya na karshe wani na tambaya game da zakkan amfanin gona an ce duk buhu goma a bada buhu daya to idan bai kai buhu goma ba ai zakka ba daga buhu goma yake farawa ba wuski biyar to wuski din nan ne malami suka yi sabani wajen kiyasin shi da buhu anan saboda a hutar da mutane sai a ce buhu biyar duk buhu biyar buhu nawa ne a rama to yawa to a lissafin mu na Najeriya jazakallahu khairan shi wuski din nan yawan adadin shi da aka lissafa abubuwan mu na normal buhu kwano nawa ne a ciki kwano Gombe kwano 80 kwanon Kano kwano 40 haka ne ko to da su kwano mu anan shine rabi a Kano shine rabin kwano haka ne ko Amir yawa ga kanawa nan to kwanon Kano kwano 40 kenan shine buhu daya kwanon mu na Gombe kuma kwano 80 to sai suka ce wuski biyar da yazo a cikin hadisi adadin shi ya kai buhu biyar shine 80 buhu bakwai 80 sau bakwai nawa zai bayar kwano nawa ne 80 sau bakwai duk ga ƴan boko nan ba wanda da an faɗa ko zai ba da amsa dari nawa ne 560 jazakallahu khairan aka wa ukun karshen nan zaka cire kawai in kana so sai ka ce 80 sau uku nawa ne to sai ka cire a cikin goma abin da ya rage shine ina fata an gane to sai suka ce kwano 560 shine zai baka wuski biyar da yazo a cikin hadisi to duk in kai noma ka samu buhu bakwai akwai zakka akai ba buhu goma ake nufin shine nisabin zakka ba sai in ka samu buhu bakwai shine wuski biyar to zakka ya zama wajibi akai a cikin ma zaka bada ainihin dai bisa biyar nashi tunda zai zama 5% ake bayarwa haka ne ko aran ma yamma kana noman shinkafa aiko ala ayi halin da wannan ba buhu goma ne adadin zakka ba daga buhu bakwai yake farawa yasa idan aka samu buhuna da yawa yesu lissafi kawai da buhu goma buhu daya ina fata an fahimta wallahu ta'ala ala wa alam. wasu malami kuma suka ce dan ka fita a sabani in ka samu buhu biyar ka bada rabin buhu kawai saboda khurujan min al-khilaf ina fata an gane wallahu ta'ala ala alam zamu tashi farkon aya ta 178 cikin suratul baqara mai Allah ya ce
ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya kuma su imani kutiba alaykumul qisasu fil qatla an wajabta muku ramuwa daukar fansa ta hanyar shari'a fil qatla a cikin kisan kai alqatila shine gawo waki da yawa kenan ina fata an gane jami ne na almaqtul ko kuma alqatil wanda aka kashe jami shi alqatila bi ma'ana an wajabta muku kisasi alqisasu shine abin da kai kai ma a maka to wannan an wajabta ya zama wajibi kalman kutiba bi ma'ana furida an farlanta shi an wajabta shi ya zama doka cikin shari'ar musulunci kalman kutiba ta zo a Qur'ani a wurare da dama ta zo nan gaba kadan a wurin maganar azumi Allah ya ce mi
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun
haka can gaba a wurin maganar yaki kutiba alaikumul qitalu
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kuhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun
haka a can gaba akan banu Isra'il Allah ya ce alantar ilal mala'i min bani Isra'il
قاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
duk waɗannan ayoyi da aron mai karanto kalman kutiba tana nufin an farlanta an wajabta shine ma'anar kalman kutiba ba wai an rubuta ba eh an rubuta ne ta hanyar maida shi doka ya zama wajibi aiki da wannan Allah ce kutiba alaykumul qisasu an wajabta muku alqisasu daukan fansa ta hanyar doka ba daukan fansa haka kawai kai a karan kanka ba bi ma'ana an bada daman wanda ya shi ma a mishi bil qatla musamman ta hanyar kashe kashe Allah sai ya ce al hurru bil hurri da in ya kashe da shi ma a kashe shi al-hurru bi ma'ana a kashe ɗa bil-hurri idan ya kashe ɗa wala abdu haka bawa bil-abdi a kashe shi in ya kashe bawa wal-usa haka nan mace ita ma a kashe ta bil-usa in ta kashe mace to karkashin wannan sai malami suka ce abinda Allah ke nufi anan da aka ce al-hurru bil-hurri idan ɗa ya kashe ɗa shi ma a kashe shi wal abdu bil abdi haka idan bawa ya kashe bawa shi ma a kashe shi wal unsa bil unsa haka idan mace ta kashe mace ita ma a kashe ta wannan ana bada labari ne ba ana nufin sai abun ya zama iri ɗaya ba kun gane ko da yan kafa yin ciaya haka sai zanto idan namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba kenan sai dai in mace ce ta kashe mace ko kuma idan mace ta kashe namiji ba za a kashe ta ba ba haka ake nufi ba sai sa Allah sai ya ce kawai a cikin suratul maida wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi
wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas
to kaga sai Allah ya ce katabna alaihim fiha mun wajabta akan su fiha a cikin ainihin rayuwarsu na yau da kullun ko kuma a cikin isasi annan nafsa bin nafs idan rai ta kashe rai kawai ita ma a kashe ta kaga ba maganan mace ne ko namiji in wani ya kashe wani kawai a kashe shi shine annan nafsa bin nafs wal aina bil aini wanda ya cire idon wani shi ma a cire idon shi wal anfa bil anfi wanda ya cire ainihin hancin wani shi ma a cire nashi wal udhna bil udhni wanda ya cire kunna wani shi ma a cire nashi Allah ce wal juruha qisas dangane da abin da shafi jin ciwo ai ta qisasi idan ka karewa ne a karya ka in ka sare mishi kafa a sare ma kafa in ka sare mishi hannu a sare ma hannu yin wannan kuma shine zaman lafiyar duniya yin wani abu akasin wannan to za a zo a ta turanci ne lauyoyin su ta cin kuɗi ko ba haka ba shi yasa sai kaga mutun yayi kisan kai an kama shi an yi shekara da shekaru ana shari'a kuma an tabbatar da shi ya kisan fa amma ai ta rubuce rubuce ai ta turanci a dau shekaru yanzu ka dauki wanda ya kashe yarinyar na a Kano Halifa ko mai sunanta har yau ina fata an gane kuma in ba Allah yake ba abin da za a mishi in an yi mishi abu mai yawa a ci an yanke masa shekaru kaza a gidan yari amma ka kalli shekara nawa har ma iyayen sun hakura dama ka san daga cikin doka na kafirci a ja shari'a har tun kuna jin zafi har ma ku zo ku manta karshe duk abin da ake ba za ku damu ba sai a zo kotu yau 7 ga watan January sai a ce za a dawo ran 7 ga watan 7 ka ji wani iskanci na kotu haka za a yi tai ai ta shekaru ba a gaban shari'an ba to sai Allah ya ce duk wanda ya shi ma a mishi ta Allah ce faman ufi lahu min akhihi shay'un duk wanda ainihin aka yafe mishi wani abu ko mai kankantar shi daga dan uwan shi to anan sai malami suka ce ka kalli hikima irin da musulunci wanda ya kashe wani sai Allah ya kira wanda ya kashe da dan uwan shi haka nan kai ma da aka kashe wanda ya kashe kan dan uwanka shi yasa Abdullahi bin Abbas yace inda akwai wanda Allah zai kafurta shi dan ya aikata zunubi to da wanda yake zubar da jini shi za a kafurta amma da bai kira wanda yake san kai da suna kafuri ba saboda aqidan ahlus sunna al muslimu la yakfur bi dhanbi shi musulmi ba za ka taba ce masa kafuri ba dan ya aikin zunubi sai dai ka ce mishi muslimul asi muslimi mai sabo kun gano wannan abin da kyau shi yasa ainihin aqidan kafurta mutane ba aqidan ahlus sunna bace ba aqida ce ta khawarij yanzu nan sai a kafurta ka ba aqida bace ba ta musulunci idan ce ya aikata babban zunubi amma ka ce wane kafuri ne abu ne da yana da sharuɗa guda takwas sai takwas sun cika cif kafin ka kafurta mutum ba abin da ke da hatsari kamar kafurta mutum idan ka ce wane kafuri ne to idan ba kafirin bane kalmar kanka za ta dawo kun fahimta wannan abin da kyau to sai Allah ya ce faman ufi lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa wani abu shi wanda ya kisan kai daga dan uwan shi Allah ce fattiba'un bil ma'ruf su waɗannan awliya'ud dam magadan wanda aka kashe waɗanda suka ce a kar a kashe shi a biya diya mu mun yi hakuri ba ma so a kashe shi to su bibi wanda ya kisan bil ma'ruf da alkhairi kar kuma su takura masa su tsananta mishi ka biya diyan yanzu ko gobe gobe fattiba'un bil ma'ruf saboda yawan diyan yafi karfin shi sai an yi taron dangi to a ainihin bishi a hankali a samu ya biya ba tare da an ci masa mutunci ba ba tare da kuma an takura masa ba wa da'un ilaihi bi ihsan shi kuma wannan da aka yafe mishi aka ce biya diya ya biya wannan diyan da kyautatawa kar shi kuma ya kiye biya da gangan ko ya taba da kadan kadan ko kuma ya ta jan abun har a zo rai ya baci wato kowane bangare ana so a yi wa kowa adalci Allah ce zalika takfifu min rabbikum wannan sassauci ne daga ubangijinku wa rahmatin da kuma rahama sai malami suka ce ayar nan akwai ababe kamar haka abu na farko Allah ya ce wanda yake san kai da wanda aka shegen uwan juna ne abu na biyu Allah sai ya ce zalika takfifu min rabbikum kuma wannan sassauci ne daga ubangijinku cewar awliya uddam suna da daman su ce kar a yi kisan kai a biya diya wa rahmatin da kuma rahama duk Allah na kawo waɗannan kalmomi ne da shi wanda ya kisan kan ya ji a ran shi cewa Allah zai mishi rahama ban gane ko kun gane ba wato kaman Allah na kawo kalmomin da zai ji ashe fa har yanzu zan iya samun aljanna saboda Allah din shi mai rahama ne ba so yake ba a mutun ya shiga wuta a so yake ya gyara ya shiga aljanna sai Allah ya ce waɗannan ababen da Allah ya lissafa wanda aka kashe su waɗanda suke da haƙƙi su ce a kashe mutum su ne awliya uddam ba alƙali bane ba a musulunci alƙali bai da ikon ce a kashe mutum sai waɗanda yake magadan wannan mutumin mahaifin shi na ciki ƴaƴan shi na ciki ɗan uwan shi na ciki waɗanda suke da ainihin ikon cin gado to su suke da haƙƙin su cewa alƙali so muke a kashe shi alƙali ba shi da right a musulunci ya ce a kashe mutum dan yayi kisan kai sai da izinin waɗanda yake su ne haƙƙin jinin yara ta su suke da haƙƙin a ba su jinin ɗan uwan su idan su goma ne sai tara suka ce a kashe shi ɗaya ce ni ban yadda ba ban yadda a kashe shi ba a biya diya to wannan taron ba za a yi ki da maganar su ba ka gane musulunci ba addinin kashe mutane bane ba ka ga haya demokradiyya suwa suka ci mutun tara ko ba haka bane ba to mutun tara sun ci a kashe shi dai sai ya ce ni ban yadda a kashe shi ba Allah ya ban tausayi shikenan ya rusa muku lissafi sai dai ku kira shi ku mishi hudu ba ya janye amma in ya kafe akai to alkali da maganar shi zai aiki kun fahimci wannan abin da kyau saboda Allah dama bai so a kashe shi so yake biya diya ya tuba ya gyaru ya shiga aljanna shi yasa nake gaya wa mutane lokacin kitsin Maryam sanda sai kai mamaki kaga malamai suna rubutu suna murna wa anci a kashe ta sai nace shi alƙalin da yake a kashe ta fa ba da shari'ar musulunci yayi aiki ba shi da dokan ƙasa yake aiki kai malami ka zo kana celebration kuskure ne a musulunci shine ba so ake a kashe mutum ba sai dai in gaba ɗaya dangin shi ne suka ce sai an kashe shi dangin wanda aka kashe kenan amma bai aiki da maganan uban yaron ba bai aiki da maganan kowa ba alƙali kawai ya aiki ne da abin da ya gada ma ya gani ya dace a kashe ta yace a kashe ta ban gane ko kun gane abun ba to a musulunci shine shi diya da kisan kai alƙali yana tuntuban waɗanda yake su ne awliya uddam kuma Allah ne ba su dama Allah ce wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi suratul isra'i ba ita ba suratul isra wala taqtulun nafsal lati
haramallahu illa bil haqqi
wa man qutila mazluman
faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif
Allah ce wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq kar ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqq sai da haƙin shari'a sai Allah ce wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi a bisa zalunci faqad ja'alna li walihi sultanan mun sanya wa waliyin shi magajin shi mahaifin shi ko dan shi ko dukan su gaba daya awliya uddami mun sanya musu sultanan su suke da iko a kotu ba alƙali ba su za su ce ko a kashe ku kar a kashe. Idan alkali ya ce a doka an ce a kashe shi, suka ce ba mu yadda a kashe shi ba, haramun ne a kashe shi. Tala ce fala yusri fil qatl, kar ku yi almubazzaranci ku ketare iyaka a wajen kashe mutane. Innahu kana mansura. To ka karkashin wannan sai malamai suka ce auliya uddami ke da ta cewa a wajen a kashe mutum ko kada kashe shi in yayi kisan kai. Dangane da abin da ya shafi harkan kisan kai akwai matsaloli kamar haka. Abu na farko, Imamu Abu Hanifa a mazhaban shi shine duk wanda ya kashe wani za a kashe shi matukar auliya uddami sun ce a kashe shi. Ko da bawa ka kashe wajibi ne a kashe ka, mazhaban Abu Hanifa. Wannan shine ra'ayi Sufyan ats-Tsauri da Ibn Abi Layla da Dawud az-Zahiri. Wannan shine mazhaban Ali ibn Abi Talib daga cikin sahabbai da Abdullahi ibn Mas'ud da kuma tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyib, Ibrahim an-Nakhai da Qatada. Ita ce mazhaban Imam al-Bukhari da malamin shi Ali ibn Madini da Ibrahim an-Nakhai da Sufyan ats-Tsauri. Duk akan wannan suka tafi cewar duk wanda ya kashe mutum a kashe shi. Idan da ya kashe bawa a kashe shi, in bawa ya kashe da a kashe shi. Yanzu duk da ba lokacin bayi bane ba. Amma jamhur na malamai kamar mazhaban Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i da Ahmad sun tafi akan cewa idan bawa idan da ya kashe bawa ba za a kashe shi ba. Wannan shine mazhaban jamhur. Abu na biyu, idan musulmi kuma ya kashe wanda ba musulmi ba fa, za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba? To shine nan malami suka tattauna, zance mafi inganci ba za a kashe shi ba amma za a biya diya. Ba wai ya ce bulus bane ba, ku gane wannan abin da kyau. Saboda me? Saboda ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari hadisin Ali ibn Abi Talib, annabi ya ce la yuqtalu muslimun bi kafirin, ba a kashe musulmi da kafiri. Amma fa idan musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba, wajibi ne sai an biya diya, ba ya ci bulus bane ba. Sannan kuma idan wanda ya kashe ma mu'ahad ne, wato kristan amana ne wanda ake zaman lafiya, annabi ya ce ba zai ji kamshin aljanna ba shi wannan musulmi. Ban gane ko kun gane ba? Annabi ya ce duk man qatala mu'ahadan, duk wanda ya kashe wanda yake ba musulmi bane ba amma kuma zaman amana ake, babu yaki tsakaninmu da juna, annabi ya ce ba zai ji kamshin aljanna ba shi wannan musulmi. Ya ce kamshin aljanna kuma ana jinta a tafiyan shekara 500. Idan aljanna kamshin ta ya busa sai an yi shekara 500 ana jin kamshin. To kowannan kamshin ma musulmin ba zai ji ba, Allah ya kiyaye. Imam Hassan al-Basri da Tabi'in Abi Rabah suna da ra'ayin cewa da aka ce wal unsa bil unsa, mace in ta kashe mace a kashe ta. Suka ce to idan namiji ya kashe mace ba za a kashe mace ba, saboda mace rabin namiji ne a wurin rabon gado. Amma wannan mazhaba ne mai rauni. Jamhurun malamai suka ce wannan maganan bata inganta ba saboda dalilai guda biyu. Allah ya ce annan nafsa bin nafs a cikin suratul Ma'ida. Na biyu kuma hadisi ya tabbata, hadisi Hasan cikin ruwayan Abu Dawud da Ibn Majah da Imam Ahmad daga Abdullah bin Amr bin As. Annabi ya ce almuslimuna tatakafa dima'uhum, musulmai jinin su daidai suke, ba wanda yafi wani. Namiji ne ko mace, duk wanda ya kashe wani hukuncin shi a kashe shi, sai dai idan waliye sun ce kar a kashe shi a biya diya. Sannan wata matsala kuma ta daban, idan mutane biyar ko goma suka taru suka kashe mutum ɗaya fa, aka kama su, me hukuncin su? Za a kashe su ne ko ba za a kashe su ba? Malamai sun tattauna wannan matsala. Jamhur na a'immatul arba'a da Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i qawlan wahidan da Imam Ahmad fi riwaya sun ce mutum goma suka taru so kashe mutum da hukuncin su a kashe su. Suka ce annal jama'ata yuqtaluna bil wahid, jama'a suka taru so kashe mutum za a kashe su. Me hujjan ku? Suka ce ya inganta riwaya daga Umar dan Khattab, Allah kara masa yadda, an kama wasu mutane guda 7 sun taru sun kashe wani mutum shi kadai, kuma yaro karami gulam. Umar ya ce mutum 7 nan duk aka kashe su. Mutum 7 aka kama sun kashe wani yaro guda 1. Sayyidina Umar ya ce gaba daya aje aka kashe su. Sai aka ce da Umar, ya za a kashe mutum 7 akan mutum 1? Kala sai Umar ya ce law tamala alaihi ahlus sana'a laqataltuhum jami'an, yace inda mutanen birnin Sana'a na kasan Yemen a yanzu za su taru su kashe mutum ɗaya gaba ɗaya sai na kashe su. Inji Sayyidina Umar yace ran mutum ai ba wasa bane ba. To wannan magana na Sayyidina Umar sai Ibn Kasir yace wala yu'rafu fi zamanihi mukhalifun min as-sahaba, ba samu wani sahabi guda ɗaya ba da ya fito ce shi bai da wannan maganan ba. Umar kuma a cikin sahabbai ba da wannan fatawa. Yace wa zalika kal ijma, ai wannan kamar ijma'u sukuti ne na sahabbai. Wannan maganan da aka ruwaito daga Sayyidina Umar magana ne mai ƙarfin gaske kuma ta fi maslaha da zaman lafiya. Ina fata an gane. Idan aka ce idan mutum biyu ko biyar ko goma sun kashe mutum ne ba za a kashe su ba, ɗaya zanto idan mutum na son ya kashe wani sai ya gayyato su mutane ko tiya ni in kashe shi saboda haka ba za a kashe mu ba. Kun fahimci abin da kyau? Yasa wannan mashaban ta fi maslaha a zamantakewa na al'umma. Imam Malik ibn Anas Allah ƙara masa yadda, kamar yadda na faɗa da Imam Abu Hanifa da Ash-Shafi'i da Ahmad fi riwaya, wannan ita ce mashaban su idan jama'a sun taru sun kashe mutum su ma gaba ɗaya a kashe su. Allah ce famani itada ba'da zalika, duk wanda ya ƙetare iyaka bayan an kashe masa ɗan uwa sai ya ci a biya diya, sai kuma aka biya diya, sai daga baya bayan ya karɓa ya koma ya kashe wannan wanda ya kisan kai ɗin, Allah ce falahu azabun alim, yana da azaba mai raɗaɗi ranar gobe kiyama. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce ruwayan Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da At-Tirmidhi, annabi ya faɗa cikin wannan ruwayar cewa duk wanda aka biya shi diya sai ya koma kuma ya kashe wanda ya kisan kai, sai ce fa inna lahu nara jahannama khalidan mukhalladan fiha, wannan jahannama ta tabbata a gare shi kuma khalidan zai dawoma a cikin ta, mukhalladan fiha abun dawomarwa a cikin jahannama. Wato raddan adam ba karamin abun wasa bane ba. Hadisi ne fa tabbata daga manzon Allah alaihi salatu wassalam. Allah faɗa cikin hadisul qudsi cewan rusa ɗakin Ka'aba yafi saukin zunubi a wurin Allah akan kashar mummuni guda ɗaya. Kaje ka rusa ɗakin Ka'aba yafi ma sauki a wurin Allah akan ka kashar mummuni guda ɗaya. Ban gane ko kun gane ba. Kaga inda zaka rusa ɗakin Ka'aba yanzu duk duniya sai an yi labarin ka. To annabi yace kai wannan yafi sauki akan ka kashe mutum, saboda rusa Ka'aba tsakaninka da Ubangiji ne kadai, amma ran dan adam kuma haƙƙin wani ya shiga ciki wanda Allah ba zai gafarta ba. Kun gane bambancin abu? To amma karkashin wannan kun sa akwai matsalan da ake neman ta'adda, cewa a yafe musu ko kar a yafe musu yan bandit. Kusa ana ta wannan dabbadin a Najeriya. To idan mutum ya yi aikin ta'addanci na kashe mutane da waɗansu abubuwa irin wannan, ya tabbata cikin Alkur'ani mai girma cikin suratul Ma'ida aran ma, inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah,
inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفر من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
Allah ce inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu, abun sani kade sakamakon waɗannan da suke yakan Allah da manzo, wa yas'auna fil ardi fasadan, suke kuma aikata barna a ban ƙasa, suke ma yadata wajen kashe mutane ko sai da miyagun ƙwayoyi ko yada liwadi ko duk yada wani abu na fasadi a ban ƙasa. Idan aka kama su ko yin fashi da makami ko masu kidnapping mutane ko masu tada mabamai dukkan su sun shiga cikin yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Allah sai ya fadi ga sakamakon su an yuqattalu, na farko in an kama su hukuncin su a kashe su, aw yusallabu ko kuma a tsire su kisan ta kowace irin hanya, ko a sare su ko a harbe su ko duk yanda za a raba su da duniya kawai ayi, ko kuma yusallabu a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin, ko kuma a ainihin musu hukunci ta hanyar sabawa a yanke hannun dama da kafan hagu, ko a yanke hannun hagu da kafan dama. Allah ya ce aw yunfa min al-ard, ko a ce an kore su a ban kasa, su bar kasan har abada ba a son ganin su a wannan kasan an kore su. To wannan hukunci guda hudu alkali ke da ikon ya zabi wanne zai, gwargwadon abin da yayi alkali ya duba ya ce na zabi wannan shi za a maka. Idan misali shine kaman wani ta ce kai wannan gwanda aka kashe shi, kun gane ko? In kuma a laifin shi bai kai wani ba, ya kai irin su wani a ce wannan abin da ya kamata a tsire shi, ko kuma a wannan laifin shi kaman kaza ne a ce a masa hukunci kaza, ko kuma wannan a dai kore shi kawai a ce bar kasan, wannan alkali ke da iko ya zaba. Sai Allah ya ce zalika lahum khizyun fid dunya, wannan kaskanci ne da wulakanci a nan gidan duniya da Allah ya tabbatar musu, walahum fil akhirati adhabun azim, ranar gobe kiyama kuma suna da azaba mai girma. Kun ji sakamakon yin ta'adda ko? Allah sai ya ce illa alladhina tabu, sai fa waɗanda suka tuba. Kaga illa al-istisna'i ne, sai fa waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim, kafin ku iya ainihin kama su, kafin ku samu iko a kansu, kawai suka ce sun tuba, sun zubar da makamansu, sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sai ya ce fa'alamu, to fa ku sani annallaha ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai. To idan Allah ya faɗi wannan kai ya zaka yi yanzu? Yanzu aka samu wani dan ta'adda a gari ya fito ya ce shi ya tuba ya daina, wallahi Allah zai gafarta mishi, ka gama jin haushinka Allah ya yafi. Kun gane ko? Dan mutane suna cewar ai idan ya gyaru laifin kaza a wannan duk Allah ya gafarta, ba Allah shine mai ci a hukunta ba, kuma shine mai kamawa, to ya ce ya yafi. To mu zanta kullu masu san rahama ga mutane, ba masu kokarin dole sai an je jahannama ba. Ban gane ko? Kun gane ba? Akwai wani shifa in kana laifi baya so ka gyaru, wallahi tallahi so yake ka tafi haka, dole sai ka shiga wuta, kuma bai sani ba karshen da shi zai shiga wutan ma. To shi yasa duk wanda yake wani babban aikin laifi, wallahi idan yace ya gyaru ya tuba, kamata yi a taimake shi akan abu, a jinjina masa, a yaba mishi, a jawo shi cikin mutane na kwarai. Wannan shine addinin da Allah ya aiko annabi da shi, shine kuma abin da annabi ya karantar sallallahu alaihi wasallama. To karkashin wannan sai malamai suka ce to ka'ida ce rahman Allah tana da fadi, ka kalli mutumin da ya kashe mutum 100 ba daya fa ya kashe, kawai sai imani ya zo mishi wannan aikin da nake ba daidai bane ba ni na tuba, ya zo ya samu wani malami, ashe malami ne mai ibada ba karatu, dan haka tukatihi ne amma babu ilimi, ustazu ne kawai sai ibada. Yace akramakallah, wallahi nazo ne anihin na kashe mutum 100 ba daya, amma imani ya zo min, ina so na koma ga Allah in daina wannan aiki. Yace ina ai Allah ba zai karbe ka ba, mutum 100 ba daya, ina ai wannan jinanin suna nan sai an je lahira. Yace haka ne ko? Eh, izara takobi kawai sare shi, ta bari a ci gaba da gashi kawai shi ma ya aika shi lahira. Amma da yake da gaske yake imanin ya shige shi bai hakura ba, ya kara tafiya wurin wani malami, to sai je same shi mai ibada ne ko mai ilimi ne, yana gama masa bayani sai ce babu wanda ke shiga tsakanin bawa da Ubangiji shi. Yace wallahi ka koma ga Allah kuma Allah zai karbe ka, amma ina da shawara guda ɗaya da zan baka, yawanci abokanka a garin nan mutanen banza ne, ka bar garin nan ka koma cikin mutanen kirki. Ya bashi wannan shawara kuma sai karba, yana kan hanyar wannan garin sai ya rasu, bai karisa garin da zai je ba, sai mala'ikun azaba suka zo za su dauke shi, mala'ikun rahama suka za su dauke shi, sai suka dinga jayayya tsakaninsu da juna, suka ce ai ta'addanci yake saboda haka dole ne a ji a masa azaba suka ce a ya tuba saboda haka dole a dauke shi akan shirin rahama Allah sai turo mala'ika zama alƙali tsakanin su da juna yace ku auna daga garin da ya baro zuwa garin da zai je wanne yafi kusa in yafi kusa daga garin da ya baro to dan wuta ne in yafi kusa kuma daga garin da zai je dan aljanna ne annabi yace garin da ya baro yafi kusa da shi Allah sai yace kasa ta buda ta ja wannan garin ya koma baya da umarnin mai rahama din ar-rahman yace kai wannan garin matsa baya wancan garin ka dan matso gaba kuma haka akai da aka auna haka yafi kusa da wannan garin da zai je saboda me Allah na so sai ya shiga aljanna saboda me ya taho zai tafi wurin Allah Allah kuma ya karbe shi to kaga in kai ne ayu zaka ce ina ba za a karba ba Allah subhanahu wataala yace famani ta da ba'da zalika falahu azabun alim duk wanda ya ta'addanci bayan wannan yana da azaba mai radadi inji Allah subhanahu wataala sai Allah yace
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
الله جل ولكم في القصاص حياة كنا درايوا ميداي في القصاص أو جنزرت ده كون شيء القصاص إذا دوان ديزا أمسا الله يجي توشكين هكذا حياة أقوي رايوا وانا أبدا بأساني بشيني شيء زرت ده كون شيء na gaskiya akan mai laifi yana haifar da zaman lafiya cikin al'umma duk lokacin da za a yi laifi ayi laifi ba abin da aka yi laifin karuwa zai amma in aka yi hukunci ga wanda yayi laifi to wanda ke niyya ma zai daina shi yasa kasashe da dama wanda ba ma fa na musulmai ba sun zauna lafiya ne saboda me doka tana aiki dokar da ba ta Allah ba yanzu ka dauki irin kasashen irin su Japan akan corruption sai su aika ka lahira yanzu nan zaka tafi lahira ba ji aita turanci a kotu ba ina fata an gane a kulle ka a bada bailin ka ana bada bailin kan nan fa shikenan an gama shari'a za a aita zuwa ne ana dawowa ka aita zuwa ana dawowa har ka zo kai sa'a ka ci zabe shikenan an gane ko a Najeriya fa akwai wanda ya ci sanata yana gidan prison wallahi a Osun State yana gidan prison yace sarata haka da ana taya shi murna haka dauko shi corruption charges ne aka kai shi aka ajiye shi yana prison ana masa campaign yana cin zabi aka fito da shi shikenan to Allah ce walakum fil qisasi hayatun akwai rayuwa wajen zartar da qisasi da hukunci Allah subhanahu wataala ku kalli lafazin walakum fil qisasi hayatun akwai rayuwa a wurin qisasi wanda ya kashe a kashe shi wanda ya balla a balla shi wanda ya taka a taka shi to wannan shine zaman lafiya yanzu ka dauki Saudi Arabia yanzu nan su aika ka lahira abu ne mai sauki a gunsu amma sai an kawo ka kotu an tabbatar da kai laifi ba wadan ba a son ka bane ba kuma babu wanda zai maka alfarma a duniya babu shi yanzu ka dauki ike Romano shine the longest DSP a tarihin Najeriya shekara 12 yana mataimakin shugaban sanatoci yana prison a Ingila akwai wanda zai sai aje shi prison a Najeriya ne babu akan laifin da kai kace ya kamata ma a ji tausayin shi amma laifi yayi a kasan dole a hukunta shi ba wanda bai rubuta takarda ba akan kar a kulle shi wani ya rubuta har coci sun rubuta amma ina haka alƙalin yanke masa hukunci yana nan kuma prison a aje kun gane abin da nake nufi saboda me inda doka take aiki kenan kaga ba kasan musulmi bane ba to amma munan kasan musulman nan ne kuma dokan ma ba ta aiki sai dai a cika masallaci ai kabbara a watsi haka ne ko baka ba to wallahi ba za mu taba zama lafiya ba sai in ana aiki da doka duk harkar ta'addancin nan doka ce ba ta aiki kisa duk abin yake faruwa imma a Najeriya ne imma a Mali ne a Burkina Faso ne duka iskanci ne kawai akwai wanda a kasan sun zama untouchable ba wanda yake kama su to a kasashen duniya babu wannan abu kai duk karfin Donald Trump da ya sauka shugaban kasa yanda aka wujijjiga shi a kotu yanzu kuma suna jiran shi ya sauka za su sake dawo da shi karshen da sai sun kashi prison bi ma'ana ka gane baka isa ka ce wajen kai kai mulki kafi karfin doka ba babu shi kaga wannan kasashe ne fa wanda yake ba na musulunci ba walakum fil qisasi hayatun akwai rayuwa a wajen zartar da hukunci saboda me in aka zartar da hukunci akan mai laifi wanda ke shiri aikata laifi ma zai tsorita ko malamin suka ce wajen zartar da abin da Allah ya ce Allah sai ya saka tsoron shi a zukatan bai sai a danga jin tsoro aikata wannan laifin Allah ce ya ulil albabi ya ku masu hankali masu hankali kadai ne ke zartar da hukunci akan masu laifi duk waɗanda suke barin mai laifi babu ani hukunci sun zama marasa hankali kenan kisa Allah ce ya ulil albabi ya ku ma abota hankali la'allakum tattaquna ku zartar da hukunci akan masu laifi ko hakan zai sa ku yi takawa ku ji tsoron zubar da jinin mutane yanda ake zubar da jinin dan adam a kasan nan ya wuce inda kake tsammani jiya na shekarantawa fa a wata jarida suna cewar a cikin daga shekaran 2011 zuwa 2015 an tada kauyuka sama da 150 a cikin Zamfara state kyan ta'adda a zo a kori kauye a rikita su sama da kauye 350 kun fa abin da za a yi Allah ya sauke sai Allah ya ce
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
الله sake ce kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut Allah ya wajabta akan ku cewar idza hadar ahadakumul mautu idan ɗaya daga cikin ku alamomin mutuwa yazo mishi yaga cewa tabbas ya kusa barin duniya saboda yawan shekaru ko saboda yawan rashin lafiya kila malikitoci sun ce saura ma shekara kaza ko wata kaza ko sa ko wannan ya zama wannan cutar is terminal cha an baka zuwa lokaci kaza zaka rayu Allah kiyaye to idan mutum ya samu irin wannan in tara khairan idan ya bar dukiya bi ma'ana ya san yana da dukiya mai yawa alkhairu anan ana nufin ainihin arziki dan kalmar alkhair ta zo da arziki na kudi a qur'ani a wurare da yawa Allah ya ce dangane da alkhairu yace ma tunfiqu min khairin fa inna Allah
wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim
ya sake cewa ma tunfiqu min khairin yuwaffa
ilaykum ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun
innal insana li rabbihi lakanun
innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala dhalika lashahid
duka kalmar alkhairu a wannan ayoyin da malai karanta da wannan da take gaban mu alkhairu ana nufin kudi ina fata an gane abinda dan Najeriya yafi son ji alkhairu ana nufin kudi ke sa babu inda Allah ya kira alfaqaru da alkhairu an gane ko alfaqaru shi alfaqaru ne kawai amma almalu Allah ya kira shi da alkhairu to shi yasa khairu yakan zo da ma'anan kudi yakan zo kuma da ma'anar alheri da bahaushe ke fara akwai kuma inda kalmar khairu takan zo da ma'anar karfi tsananin karfi Allah ce akufarukum
akufarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur
akufarukum khairun min ulaikum akufarukum shin kafirankun nan da kuke gadara da su khairun su suka fi tsananin karfi min ula'ikum sama da waɗancan na baya da aka ba ku labari bi ma'ana kafuran baya sun fi kafuran yanzu karfi to Allah subhanahu wata'ala a yace idan mutun yaga cewa mutuwa ta zo mishi yaga alamunta kuma yana da dukiya sai Allah ce alwasiyatu lilwalidaini yayi wasiya na wani abu daga cikin arzikin nashi ga iyayensa mahaifa wal aqrabina da kuma ƴan uwan shi na kusa bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'a haqqan hakan wajibi ne alal muttaqina game da ainihin ko kuma akan masu tagawa. Malamai suka ce wannan ayan an shafi hukuncinta da ainihin ayin yusikumullahu fi auladikum, da kuma hadisin da annabi ke cewa inna allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin, kowane mai haƙƙi Allah ba shi haƙƙin shi a cikin yusikumullahu fi auladikum, babu ainihin wasiya ga wanda zai ci gado. Haramun ne kai wasiya ga babanka ko ga ɗanka ko matarka, haramun ne. Inda har kaga alamun mutuwa ya zo maka, baka da wannan haƙƙin. Saboda me? Su suna cikin magada. Wanda ake wasiyan a bashi wanda in karasu ba zai ci gado ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Saboda in aka bada wannan daman za a yi zalunci, sai a samu wani wanda aka fi so a bashi wani abu. A haramun ne, duk wanda zai ci gado ba a mishi wasiya. Wanda ake masa wasiya kadai shine wanda ba zai ci gado ba. Wasiyan kuma kana da dama ka yi ta ga mutane, ko kuma ka yi ta ga wani organization, ko masallaci, ko makaranta, ko dalibai, ko kaza. Ko kuma ka ce wani a bashi abu kaza a cikin dukiya na. Abu na farko kenan. Abu na biyu, ita wasiya ana yin ta ne kadai gwargwadon abin da shari'a ta ce kai. Ba za ka zo ka yi wasiya da abin da ka ga dama ba. Shari'a ta baka daman ka yi wasiya da 1/3 da dukiyanka. Kana da miliyan 15, ka ce idan na mutu miliyan 5 na kyautar da shi, ya halatta. Amma sama da haka bai halatta ba. Dan 5 shine 1/3 na 15, ko ba haka bane ba? To shine kadai abin da shari'a ta baka dama. Haramun ne wasiya ga wanda zai ci gado, haramun ne wasiya sama da 1/3 na dukiya. Malamai sun yi, sannan kuma haramun ne wasiya ga abin da yake haramun ne. Kace na yi wasiya idan na mutu a dauke ni kudi na a bada shi gudunmuwa ga Inkani Wood ko a Hollywood ko a kai stadium, wannan duk haramun ne. Ko a ba rarara da jama'an shi kaza a ci gaba da wasa Tinubu, wannan haramun ne. Kun gane ko? Sai dai wasiya na aikin alkhairi. To waɗannan ababen dole ne sai an kula da su a wajen wasiya. Ba a wasiya ga wanda zai ci gado, ba a wasiya akan aikin sabo, ba kuma a wasiya bisa abin da ya zarce 1/3 na dukiya. Allah sai ya ce haƙƙan, kaman wannan wajibi ne alal muttaqina, ga masu taqawa. Ba ana nafi in baka yi wasiya baka yi laifi, bi ma'ana kaman ana ƙarfafan ka ne na kai wasiya din. Domin ita dukiya da kake gani kana mutuwa fa shikenan, baka taba ga wanda ya mutu aka kai shi kabari da kudi ba. In an kai kudin ba wani zai koma Ibis ko ba haka ba? Wallahi ko ba, ko ba ya halatta ba? Bari ma an gaya muku ya halatta a je a binne wani da daloli, a je a tona kabarin a Ibis, dan abin da suke haramun ne. Ga mutane suna kwana da yunwa. Iya abin da za a maka shine wannan farin kyallen shikenan, ko a bada shi sadaka ko a saya. Sannan kuma idan ka mutu, wannan dukiyar da ka bari din wanda kake so da wanda baka so, in yana cikin magada sai ya ci, ba yanda ka iya kuma. Ban gane ko kun gane ba? Kuma kila a zo a yi ta rikici har giran kadi ya shigo in ba yi sa'a ba. To shi yasa kai gaggawan aikin alkhairi tun kafin ka bar duniya. Kuma kar ka dauka sai ka zama wani hamshakin, daidai gwargwaron abin da kake da shi. Da biloniya, da miloniya, da akwai dubaniya ko? Ina babu a Najeriya yanzu. To gwargwadon abin da kake da shi kai wasiya na aikin alkhairi. Sannan ya tabbata a cikin hadisi ingantacce, annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, in har yana da niyyar wasiya, kada ya kwanta bacci ba tare da wasiyarsa na ƙarƙashin filin shi ba. Ma'anar maganar shi ne ya tabbatar da ya rubuta wasiyar da zai yi. Ba ana nufin kullum yana kwana da ita ba. Ya tabbatar da ya yi ta a rubuce, an ajiye, cewa idan na rasu kaza baya cikin gado, kaza baya cikin gado, kaza. Akasin wannan sabawa Allah ne. Sai a rasu a yi ta rigima. Wani ɗanka ya zo ce ya ƙwace abu kaza ma, ko ya tafi kotu. Ku kalli fa mutum da ran shi fa, ƴaƴan shi sun tafi kotu. A Kano ko ba ku ji labari ba? Da ran shi da komai yanzu ana kotu. ƴaƴan shi suka kai shi ƙara. Saboda wai ya sai da wani abu wanda yake ya kai ko miliyan 200, suka ce a wannan ya yi yawa. Suka ce wai ya tsufa bai da hankali ne. Kotu ta dakatar da cinikin. Yan jarida suka je, yan taskar labaru da su inda ranka. Ya ce shi fa lafiyar shi kalau. ya'yan suka ce ba lafiyan shi kalau ba, magana kuma tana ga alƙali. Sun ce alƙali ya hana shi sai da wannan abun miliyan 250, ya baba zai sai da wannan abun. Wallahi tallahi yanzu ana na ana rigima a Kano kan wannan abu. Ya'yan shi suka ɗauki wani dukiyan shi so kai shi asibiti Dubai, waɗansu ya'yan suka tafi kotu, wa an yake dinafin babansu. Kun gane wannan abun da kyau? Ina so ku gane rigimar da ke cikin arziki. Ke sa kai aikin alkhairi shine ka huta, ya'yanka ne za su yi ta rigima da kai. To a takaice annabi ya ce duk wanda yake da niyyar wasiya ya yi ta tun kafin lokaci ya ƙure mishi. Allah sai ya ce faman baddalahu, bari mu ƙarisa wannan aya.
Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
فمن خاف
من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه.
Waɗannan ayoyin cikon abinda muka fara karantawa ne sun ce lokaci yayi, sai da mu ƙarisa in Allah kai mu sati mai zuwa, sai mu ci gaba da magana akan wasiya, dan babi ne mai girman gaske. Ka dubi dai matsayin irin Dr. Ahmad BBK, Allah ya ji kai da rahama, malamin malamanmu. Amma a ce ya bar duniya ƴaƴan shi ana rigima da su akan masallaci da makaranta, ina ga kai? Kalli albanin Zaria, ka dinga rigima tsakanin ƴaƴan shi da wane ne da masu makaranta. To shi yasa wasiyyan take da muhimmanci, kuma ita mutuwa Allah baya gaya maka ga ran da zaka mutu. Albanin Zaria shekarar 54 ya rasu, ya taso daga karatu yana hanyar gida. Kai ka taba tsammanin albani zai bar duniya? Babu. Ina fata an gane. Malam Jafar shekarar 46 zuwa da 7 bai cika da 7 din ba ya rasu. To a takaice da wannan gaba ne mai muhimmanci wanda kuma ake buƙatar shi musamman a yanzu lokacin da amana da imani yayi karanci a cikin al'umma. Za mu ƙarisa wannan babin sati mai zuwa insha Allah. Abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah mana afuwa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.